Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ki gabatar da inda ranka. Wata uwar dashi ta zuba kudin adashin mutane a kamfanin STC Arewa domin samun gwaggwaban riba. Sai daga baya ta koka bisa yadda ta ce shekara guda 'yan dashi sun zo gabar kwasa. Amma STC sun rike kudin don haka matar da mijinta ke roƙon mahukunta da su ceto su daga hannun 'yan salula.
Sai na zuba 100,000 yanzu wata 12 ya zagayo har yanzu a 20,000 ake.
Wasu gungun birrai sun kai farmaki wani ƙauye lamarin da ya tilasta wa mazauna ƙauyen yin hijira. Sai dai kuma tarihi ya nuna cewar birran faramuwar gayya suka yi domin shekara 15 da suka gabata a ƙauyen suke aka fatattake su dawa. Wata kotun tafi da gidanka ta hukunta wasu gidaje a birnin Kano bisa samun su da yi wa shaddar gidansu ture. Har ma hukumar ta ce duk wanda ba zai tona shadda ba zai ɗanɗana kuɗarsa. Wani jami'in tsaro ya shiga halin zargi bayan da wata dattijuwa da ake zargi da laifi aka kuma ajiye ta hannunsa ta yi kukan cewar ya haike mata. Har ma mijinta ke kukan cewa tun da ya ji labarin har yanzu kokon naira 10 ne a cikinsa. Kaɗan kenan daga cikin kunshin inda ranka na wannan lokaci wanda muke fatan ƙarƙare shi da wasiƙar mu takaicu. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Sannun mu da sake saduwa a cikin shirin inda ranka wanda masu salon magana kan ce kashi a kallo. Sunana Nasir Salisu Zango, kuma ni ne zan ja daga mashirin a halin yanzu. Ga alama dai kamfanonin adashin 'yan gata na zamani da ke fitowa su yi ta karɓar kuɗin mutane da sunan tsarin kasuwancin zuba 1,000 a baka 10 na ci gaba da fuskantar tasgaro bayan da ake ta samun rugujewarsu bayan tattara mutane su sha su basilla. A baya dai mun ga irin wannan tsari na kasuwancin gwaggwaban riba da dama waɗanda suke farawa da ƙarfi amma ƙarshe su zama kumfar gishirin Andrus. Lakwas sai ka ji shiru da an yi ihu ɗaya sai murya ta dish. Wasu daga ciki dai sai bayan sun daɗe suna karɓar kuɗin mutane sai a tsayar a ce ba su da register sec. Wasu ko kuɗin ne ya karye musu sai kaga an zo ana zance da karkata kai. Allah ne ya san yawan mutanen da suka zuba kuɗi a irin waɗannan wurare kuɗin na narkewa. Ko kaga an zo an rabu dutse a hannun riga. Kowa dai ya san Galaxy wanda bayansa ne aka samu ɗanta ta success wanda har yanzu ba a rabu da bakar ba wai an haifi Habu. Sai kuma ga MGB Global wacce ta fito da ƙarfinta har yanzu ita ma dai ana ta fama wajen samun mafita. Kuma ana tsaka da haka daidai lokacin wani kamfanin mai suna STC Arewa shi ma yana nan yana cashe domin duk wanda ya ziyarci ofishin kamfanin zai ga tarin motoci masu ɗauke da tambarin kamfanin. Lamarin da ke nuna cewa karan wannan kamfani ya kai tsaiko. To amma wani tuyo wani gangare sai gashi kwastomomin wannan kamfani na STC Arewa sun fara kokawa da shi wannan kamfani. Har ma wata mata ta ce uwa adashi ce ita amma kuɗinta ya makale a STC take roƙon mahukunta taimaka su karɓa mata kuɗinta. Mijinta wanda ya ce shi ne mata zagi zuwa ga kamfanin domin dace da abin da ake shaida musu ya bayyana roƙonsa ga mahukunta da a taimake su.
Watan farko an bata 20,000. To tun daga lokacin da ta ga abin yana nema ya zama abin da ta ce ta janye da yake kuɗin ba nata bane, kuɗin na dashin mutane ne, a da zimmar za ta dan sami riba. Yanzu dan Allah a taimaka a dawo da kuɗin mu dan mu samu mu biya kuɗin mutane.
Ita ma wannan uwar dashi wacce ta ce babbar matsalar ta shine gudun barewar sana'ar ta dashi dan tunuma ta sayar da kayan ɗakin ta ta fara biyan masu zuciya a kusa. Dan haka take roƙon a taimake ta gudun kada ragowar abokan hulɗa su kufula.
Ni dai farko ce min akai ana hannun jari akai min hanya a kamfanin STC Arewa. Sai naje na dauki kuɗin nan na ba hannun jari ne wai zaka bada in 100,000 ka bayar duk wata za a baka 20,000 har tsawon shekara. Sai na zuba 100,000 shine wannan abbeyu ba yanzu wata 12 ya zagayo har yanzu a 20,000 ake. 80,000 har yanzu ba a bani ba, magana kirki ma da kallon kirki ba sai mun. To shine ni yanzu na gaji shine nazo na kawo dan korafi na saboda a taimaka mun aje ai musu magana su taimaka mun. Kuɗin ba na ba ne ba na mutane ne na karɓa.
Kan wannan korafi wakilinmu Aminu Abdi Baka Noma ya ziyarci ofishin na STC Arewa inda ya gana da wani ƙusa da bai aminta a naɗi muryarsa ba. Sai dai ya yi masa bayanin cewar ai gajen haƙuri mutane suke domin suna ƙoƙarin biyan mutane mako-mako. Wannan ƙusa ya ce sun dakatar da ci gaba da sabbin shiga domin kammala biyan waɗanda suka shigo. Wani abu da shi ma ke tayar da hankalin mutane shine yadda a baya bakin ofishin yake cike da sabbin motoci. Amma yanzu abin ya sauya. Masu raro za mu ci gaba da bibiyar wannan kuka don jin matakin da zai kai a nan gaba. To da wannan kuma bari shirin namu ya koma kan titin Mararrabar Jos, inda a daren jiya 'yan garkuwa da mutane dauke da manyan bindigogi suka tare hanya suka bude wuta kan mai uwa da wabi, suka kuma kwashi mutane suka yi awan gaba da su. Wani mutum da abin ya faru akan idansa yayi mana ƙarin haske, yana mai cewar akan idaninsa an kwashi mutane sama da 150 shi ma da ƙaryasha.
Ni kamir zuwa kamir ke kire da wani da wakin toba mun to mu dai muga mota a gaban mu ta bude an bude mata wuta fa mu muka ci guri mun sawo da bus ko suka bi magoya suna haro mu suka masa mana taya motar mu ta wadi muka sauka muka gudu shine bayan da muka sani kira lanjiro din da abin da ya bude ke magana mutum biyu suka fita lanjiro din nan wajen mutum 80 da wani abu a tabbata mutum ya kai 100 gobe wallahi
to Allah ya kiyaye gaba za kuma mu ji daga bakin rundunar ƴan sanda akan wannan batu. Can kuwa daga garin Danbata, wata dattijuwa ce da mijinta suka yi korafin cewar wani jami'in tsaro ya yi wa dattijuwar fyaɗe lokacin da aka kai ta ajiya ofishin da yake aiki. Rahotanni sun nuna cewar wannan al'amari ya faru ne a daren jiya lokacin da wannan mata take a matsayin ajiya a wannan ofishi, shi kuma wannan jami'i ake zargin ya haike mata. Kamar yadda mijin matar ya bayyana wakilin Abubakar Sabo wanda ya tattaki daga nan Kano har zuwa garin na Danbata.
Ajiya wallahi wallahi daga kokon naira 10 da hina kwana saboda bakin ciki da takeici. Ya yana nuna kamakaman haka yayi kaman bai ba. Su shugabannin sa suna nan sun ce mu kwantar da hankalin mu za su bi mana haƙin wannan abu da akai. Da duk wani mai ruwa da tsaki nake neman dauki ya taimaka mana.
To mai sauraro za mu ajiye wani labari zuwa shirin mu na gaba. Kasancewar har zuwa wannan lokaci hukumar da abin ya shafa bata ƙara ba akan wannan zargi da ake yi wa jami'inta. Domin mun kira jami'in da ya kamata ya magana ya ce a tsumaye shi, kuma har zuwa wannan lokaci bai ce ufan ba, kuma da yake aiki ba zai tsaya ba zai ci gaba. Za mu ƙara lalibarsa a shirinmu na gaba. Masu sauraro shirin Inda Ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Ita kuwa wata kotun tafi da gidanka ta zartar da hukunci ne akan wasu magidanta da suke turo tarosan gidansu ta rariya maimakon tona shadda. Maimakon su tona shadda ta gargajiya ko ta zamani. Wakilinmu Aminu Abdu Baka Noma yana da cikakken bayani.
Kotun tafi da gidanka karkashin mai shari'a Musa Ibrahim Fage ita ce ta yankewa wasu mutanen da ke unguwar Sharfadi da Kurawa da kuma Yola hukuncin tarin naira 10,000 tare da umarnin gina wajen ba haya. Bayan fitowa daga wannan kotu, Filin Da Ranka ya zanta ɗaya daga cikin wanda aka yi wannan hukunci. Ya kuma yi bayani da bakinsa.
Mai magana Masoud Mustapha Sani, ana zarginmu da cewar muna turo ba haya ta kwata, wanda kotu ta yi mana tara, kuma a takaicen takaitawa ma a yanzu haka har mun zo mun yi gyaran mun yi kuma sokawai, kotu kuma sun zo sun tabbatar da gashin mun yi aikin nan.
Tunda fara da ma'aikatan tsaftar lafiyar muhalli na sashen lafiya na Kano Municipal su ne suka mika mutanen kotu, har ma shugaban sashen wato Abdulrashid Ado ya Filin Inda Ranka ƙarin haske.
Ire-iren waɗannan turai da za a yi na kashi da zai jawo rashin lafiya ko kwalara ko typhoid ko waye, duk ire-iren waɗannan abubuwan wajibi ne mu dakatar da shi. Mu hana yin irin wannan. Dole ne magidanci ya samar da banɗakin da zai tsuguna ya yi tsuguno, kuma in ta cika a kwashe shi kamar yadda aka saba a je a zubar a inda ya cancanci a zubar. To waɗannan su ne dalilai shi ya sa muka ba su notice kowa ya samar da abin nan shadda ko sokawai a gidajensu, amma kuma zai suka yi biris da abin kusan wata guda. Gaba abin da ya dace kace mu tura su kotu.
To gani gawana dai an ce ya yi shiwa na tsoron Allah. Daga Afirka ta Kudu kuma wani ango ne ya danƙarawa amaryarsa saki lokacin da suke yawon shakatawar ango da amarya wato honeymoon, bayan da ya ganta a zahiri karan farko ba tare da kwalliyar katambiri ba. Wakiliyar mu Nusaiba Umar Madaki za ta warware mana zare da abawarsa.
Mijin matar ya bayyana cewa a wata ukun da suka yi tare da tsohuwar matar tasa kafin aure bai taba ganin ta ba kwalliya ba, ko da kuwa sau daya. Yanzu ma bayan sun je yawon shakatawa ne bayan aure shine suka je bakin ruwa domin yin ninkayar amarci tare da tsohuwar matar tasa. Tana shiga ruwa yana taba fuskar ta, sai gaba daya kwalliyar ta ta wanke, sai ya ganta ta koma mai tamkar wata dodanniyar ruwa. Ya ganta bakakirin da kyarma ya iya gane ta, lamarin da ya sanya shakka da zulumi a cikin zuciyar wannan miji da kuma da na sani yin wannan aure. Hausawa kan ce ko kana da kyau ka kara da wanka, amma fa ita wannan mata wankan nata ya wuce gona da iri, wanda ya janyo mata saki bayan aure da ƴan kwanaki. A dai shekaru biyu da suka gabata makamancin wannan ya faru, inda shahararren dan wasan kwaikwayon nan na kudancin Najeriya Mike Ezronye ya yi yunkurin rabuwa da matarsa Nkechi bayan ta haifar masa ƴa Zabiya, inda ya ce shi a tarihin danginsa ba taba samun Zabiya ba, dan haka ya nemi a yi gwajin jini don gano gaskiyar wannan lamari. Har zuwa yanzu dai Nkechi ta ki amincewa da yin wannan gwaji. Yanzu haka dai ya baro ta a kasar Canada, ya ce ba za su ci gaba da zama tare ba har sai ta gabatar mai da shedar gwajin jinin.
To na sai ba sai ku kiyaye ita wannan kwalliya dama ai salan lumbulumbuci. Kafin mu je ga wasiƙar mu ta kai cewa takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Jafar Sale wanda Allah ya jarabe shi da lalurar kashi. Mahukuntan asibitin kashi na da lake buƙatar naira 171 domin yi masa aiki. Kuɗin da yace ba shi da su ba shi da dalilin su. Sai kuma takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Abdulkadir Musa wanda mahukuntan asibitin koyarwa na malami ni Kano ke buƙatar naira 9100 a hannunsa domin yi masa wankin koda kowane mako. Kuɗin da yace ba shi da su ba shi dalilin su. Na haka yake roƙon bayin Allah a taimaka a ceto rayuwar su. Sai kuma takardar neman taimako ta wanda Tijo wanda a baya yace ya samu kuɗi amma kuma kaddara ta sa abubuwa suka canza kuma gashi Allah ya jarabe shi da lalurar idanu. Mahukunta asibitin idanu na Makka suka ce za a yi masa aiki ne kada ɗaya idan ma ya shafu, amma fa sai an biya naira 63,000 a matsayin kuɗin aikin. Dan haka yake roƙon bayan Allah da a taimaka a ceto rayuwarsa. Sai kuma wata ɗaliba wacce take shekarar ƙarshe a jami'ar Bayero dake Kano amma a bana ta zo yin registration naira 33,000 sun tsaya mata. Dan haka take roƙon bayan Allah a taimake ta a ceto rayuwarta a biya mata wannan kuɗi ta kammala wannan karatu. Dan ta ce marainiya ce ita. Daka suke roƙon ku a taimaka a ceto rayuwarsu. Yanzu kam lokaci yayi da zan sada ku da Yusuf Ali Abdullah wanda ya shigo domin karanto mana wasiƙar sa takeicho.
Wasiƙar keicho ta wannan rana ta fito ne daga wani malamin makaranta wanda ya nemi a saka sunan sa. Yace keicho na ni dabi'ata ta kasance dabi'a ce ta neman kuɗi ko ta halin kaka. Kasancewar ina koyewa daga cikin manyan makarantu amma ba jami'a ba. Amma sai zaman to ba ni da wani aiki sai in buga hand out duk da an hana bugawa a siyar. Amma haka nake bugawa nake siyarwa. Sannan kuma haɗani ba idan suka gani sai su fara guduwa. Kasancewar ni ba ni da kunyar roƙar kuɗi a wajen ɗalibai. A kwana a tashi har ta kai hali na ya fito fili an yi walƙiya kowa ya ga kowa. Domin kuwa hatta propose sai da ya gano cewa ni malami ne mai karɓar kuɗi. Sannan kuma akwai ƙorafe-ƙorafe a kaina masu tarin yawa. Lamarin da ya sanya akuyata ta kuka. Domin ku abin da zan iya tunawa shine sai da na taba roƙon wani ɗalibi na mai kuɗi cewar ya canza min tayoyin mota da kanan balli na ya tashi. Bayan da ya canza tayoyin motar sai ta ƙorafi har ta kai ƙorafin ya kai ga shugaban makaranta. Nan fa aka kira ni aka kai ni gaban komiti na ladaftarwa zuwa na kusan uku gaban komitin. Daga ƙarshe dai aka yanke shawarar dakatar da ni. Bayan dakatar da ni sai kuma aka kuma gano laifuffuka da kanan dai aka yanke shawarar sallama ta daga wannan makaranta. Yau dai gashi babu tudin dafawa. Sai ragaita nake yi ina bin tsofaffin ɗalibai na kasuwanni da zumman yin maula a wajensu. Kaicho da haka nake shawarta al'umma da mu tsaya mu nutsu mu bi Allah mu kuma kiyaye mutuncinmu.
An gaishe ka Yusuf. Dika-dika kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Ali Abdullah, Aminu Abdu Baka Noma, Nusaiba Umar Madaki da kuma Abdulrahman Hamisu na Madina, wanda da taimakon Salisu Ahmad Garanya suka sarrafa na'ura don sada da Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar. Nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.